إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Alhamis wanda shine 19 ga watan December 2024 daga wannan gari na Shagamu a cikin jihar Ogun karkashin shiri da makarantar Minhajus Sunna Academy suka tsara na wannan daura mai albarka insha Allah littafin da zamu karanta wani kankanin littafi ne mai suna Masailu fi talab al-ilmi wa aqsami wato wasu batutuwa da suka shafi neman ilimi da kuma karkasuwar ilimi kafin mu shiga karatun nan suna amfani da wannan dama dan na roke yan uwa cewa da Allah mu sanya wani bawan Allah addu'a da safin nan muka samu labarin rasuwarsa ɗaya daga cikin malamanmu ne a garin Kaduna kuma memba a majalisar dattawa ta Daralis Salafiya wato BOT dinmu Malam Abdullahi Muhammad As-Salafi ya rasu jiya da daddare za a yi masa jana'iza da safin nan a garin Kaduna mu sanya shi cikin addu'a Ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ji kansa da mu gabaki ɗaya Allah kuma ya ba iyalan shi hakuri da juriyar rashin sa. Malam Abdullahi malami ne mai karantarwa kafin rasuwarsa ya karanta da littafai har zuwa kan Sahihul Muslim. Kuma yana da rubuce-rubuce da yawa akan mas'alolin addini musamman da yaren Hausa. Ya rubuta littafi ya bi guda 40 akan mas'aloli mabambanta. Malami ne na sunna sosai Allah ya gafarta mishi. To littafin sunan shi Masailu fi talabil ilmi wa aqsami. Wallafar Sheikh Malamin nan Al-Hafiz Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi Al-Imamu Al-Zahabi ne da kake jin labari wanda an haife shi shekara ta Hijira 673 ya rasu shekara ta 748 a shekarar miladiya ya rasu ne a 1348 Allah Ubangiji ya gafarta masa yanzu kusan shekaru wato 600 da wani abu kenan da rasuwarsa al-Imamu Zahabi ba malami ne koyayye ba malamin fiqhu ne da hadisi fiqhun Shafi'iyya da ilimin hadisi da tarihi da aqida babban malami ne ya karatu a kun manya-manyan malaman zamanin sa irin su Ibn Daqiq al-Aid irin su Abu al-Hajjaj al-Mizzi irin su Ibn Sayyid an-Nasir ya'muri irin su Taqiyuddin Subki da Taqiyuddin Ibn Taymiyyah da kuma makamantan su kaman Alamuddin al-Birzali duk waɗannan gaggan malamai ne a wannan zamani kuma duka malaman sa ne sannan shi ma ya karanta dalibai da yawa su Khalil Ibn Aibak As-Safadi su al-Imam Ibn Kathir mai tafsiri da malamai irin su Tajuddin Subki mai tabakatu Shafi'iyya da wasu ire-iren waɗannan kamar Az-Zaylai wannan malamin su Ibn Hajar din Az-Zaylai malami ne babba kwarai ya da littafai akwai gibda gibda littafai irin tarihul Islam irin siru alamin nubala irin mizanul i'tidal akwai kuma kankana na kamar irin wannan din da ire-iren su da irin ahlul mi'a fasaida da irin su al-amsar al-amsaru zawatil athar da kuma littafai matsakaita irin littafin shi al-ulu lilalil ghaffar da littafin shi wato na al-arsh kitabul arsh da al-kaba'ir da makamantan su Allah Ubangiji ya gafarta mishi ya mishi rahama ya shahara cewa malami ne wanda yake mai kyakkyawar dabi'a da hakuri da kawaici da kuma Allah ya mishi baiwar rubutu mai kyau dan a lokacin da yake raye yana yin sana'ar rubuta da tattafai mutane su biya shi saboda kyakkyawan rubutunsa. Har yanzu akwai sauran rubutunsa, ko yanzu kai browsing a internet za ka yi ganin irin rubutunsa. Allah ya gafarta mai. To wannan ɗan ƙanƙanin littafi yana magana ne a kan ilimi, wanda kamar yadda Ibnu Qayyim al-Jauziyya yake cewa shaharar ilimi ta fi ƙarfin a yi tarifinsa. In an ce kai tarifin ilimi duk abin da za ka faɗa, to wataƙila ya zama ka rage wa ilimi daraja. In an ce ilimi kawai a bar shi ilimi, to a zamanin da suke rayuwa matan nan kuna mana surutu yan shekwa ka. A zamanin da suke rayuwa a cikin ƙarni na bakwai zuwa na takwas, zamani ne kamar irin namu ɗin nan, ta fuskar yawan ruɗani da fitintunu da samun kafirai su zama suna kan musulmai a ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja, ana ta rikici da yaƙe-yaƙe da jihadi da ribaɗi. Zamanin su Ibnu Taymiyya da su Zahabi yake kama da namu ta wannan wajen, da yaɗuwar bid'o'i. Sau da haka za ka ga malaman makarantar Ibnu Taymiyya, tun daga kan shi Ibnu Taymiyya ɗin da su Ibnu Qayyim da su Zahabi ɗin da su Ibnu Kathir da sauransu, za ka ga suna yawaita magana a kan bid'o'i, a kan ɓarna da koyi da kafirai, a kan yaɗuwar munanan aƙidu musamman ash'ariyanci da makamantansu. Saboda zamaninsu waɗannan abubuwan sun yaɗu kamar zamaninmu ɗin nan. Allah ya Ubangiji ya sa mu dace. Saboda haka al-Imam Adh-Dhahabi ya rubuta wannan littafi don yin nasiha ga ɗaliban ilimi su san menene ya kamata su yi, me kuma bai kamata ba a cikin ilimi. Kamar yadda ya wani kuma mai suna zagalul ilm, zagal kamar a ce wato alahamish, abinda ke gefen ilimi wanda asali ba ilimi ba, wanda mutane suke damuwa da shi kamar yadda yake a yanzu, ko abubuwan da dama ba su ne ilimi ba, amma za ka ga ɗaliban ilimi sun damu da su kuma suna tsammanin ma wannan shi ne ilimi. Allah ya tsare kana cika ku da dogon surutu. Bari mu tafi tare da Imam Adh-Dhahabi mu ji me yake faɗi. Yace bismillah alhamdulillahi ala salamati fid din, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bamu salama, wato ya sa muka tsira a cikin addinin, ya yi mu musulmai alhamdulillah, kuma ya yi mu ahlus sunna masu kokarin bin tafarkin musulunci. Wannan abun a godewa Allah ne akai. Allah mun gode da wannan baiwa taka. Yace talabul ilmi wa ta'allumuhu ala al-aqsamil khamsati, koyan ilimi da wato koyar da shi, neman ilimi da koyan ilimi za a iya raba shi zuwa gida biyar, kamar yadda ake raba ayyukan addini: fardun wa mustahabbun wa mubahun wa makruhun wa haramun. Wannan suna yake cewa al-ahkamut taklifiyya, hukuncen ababen da Allah ya daura mutane. Akwai abin da wajibi ne akan kowane musulmi ya yi shi, kamar sallah. Akwai abin da mustahabbi ne kamar azumin nafila, kamar sallar nafila. Akwai abin da halas ne kamar cin abinci da sa sutura da bacci da farkawa da zama da tafiya da tashi da sauransu. Waɗannan duka halas ne, ba wai shi yakan ci musu ba lada ba alhaki. Akwai kuma makruh, abinda an hana amma girman zunubinsa bai kai ya kawo ba, kamar yawaita kallon matar da ba taka ba fiye da kallo guda ɗaya da yake zuwa mutum, kamar wato zama haka nan baka yin komai, zaman banza, zama majalisa, zama a bakin titi, wannan suna cikin makruhat. Kamar shan ruwa da hannun hagu misali, kamar tafiya da takalmi ɗaya, duk wannan suna cikin makruhat. Ko kamar dafe idan an zauna, to wannan suna cikin makruhat. Sannan akwai kuma haramun batatan wanda aka hana, wanda idan ka yi shi za ka samu zunubi. Shi ma wancan makruhi in ka yi wata yin shi za ka samu zunubi. Haramun dai su ne abubuwan da Allah ya haramta, irin su ƙarya, saɓa wa iyaye, wasa da sallah, ƙazafi, zina, shan giya, cin mutuncin musulmi, taurin bashi, sata, duk waɗannan abubuwan da su ya kai mutum wuta ko su sa shi ya gamu da uquba tun a nan duniya. Ta hajji kuma kamar su yake ce ma haramu. To ilimi shi kansa za a iya saka, za a iya kasa shi zuwa gida biyar, a ɗauki waɗannan kashe-kashen a saka su gwargwadon wannan gidajen, su ne zai mana bayani. menene wajibi gare ka na ilimi, menene kuma haramun ilimi ne amma haramun ne ka kai gare shi, menene mustahabbi cikin ilimi, me kuma makruhi cikin sa, me kuma halas. Fal fardu zai fara da na farkon shine al fard, yace imma ala malbi sabqahi okay, imma ala kulli ahadin kasala, akwai fardu ayin shine ala kulli ahad, farilla akan daidaiwar mutane kowanne musulmi baligi, wannan farilla ta hau kansa kaman sallar farilla, sallolin nan guda biyar to wajibi ne akan kowanne musulmi baligi mai hankali wal iman, da kuma fadin kalmar shahada ya zama cewa yayi imani da Allah, wannan ma wajibi ne akan kowanne dan adam. Wa ma urifa bid darurati min dinil islam, wato sanin yaya ake yin sallah da sanin me yayi imani, ilimin sallah da ilimin imani. Fa alam annahu la ilaha illallah, to wannan wajibi ne akan kowanne musulmi bai da uzuri yace bai sani ba, da sai da ake zanki, yadda ake karatu Fatiha, yadda ake yin tahiyya, yadda ake tasbihi a ruku'u da sujuda da sauransu. Haka kuma ilimin tauhidin Allah, sanin sunayen Allah da siffofinsa, sanin kasancewa Allah Ubangiji mahalicci, sanin yadda za a bauta wa Allah ba tare da masa shirka ba, wannan ilimi ne na fardu ainin. Wa ma urifa bi darurati min dinil islam, da kuma sauran abubuwan da ake iya sani na darura. Al-ilmu daruri shine ilimin da baya bukata hujja, ilimin da baya bukata idan an fade shi a ce saboda Allah ya ce kaza, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, wanda kowa ya sani, kamar yadda mai waka yake cewa walaysa yasifu fil azhan shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalil, yanzu da mutum ya fice yace wannan ita ce rana, sai wani ya ce aya ko hadisi na aka ce ita ce rana, ko yanzu wannan magana da nake wa innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun, yanzu wannan magana da nake dan wani yace kai Kabiru eh me hujja ka kan cewa wannan murya kace, zan iya bashi hujja na san murya ta ne, shi mai fadan ya san murya ta ce, to wannan shine al-ilmu daruri baya bukatar hujja. Yu'rafu bil ittirar, akwai abubuwan da a cikin musulunci haka suke, min al-awamiri wan nawahi, daga cikin umarni ko hani, allati la yashubbu al-islam la yashubbu al-ghulam fi baladin illa wa huwa yadriha insha Allah. Rabi yace abubuwan da babu yadda za a yi mutum ya taso a garin musulmai ya zama matashi shekara 15 16 17 18 namiji ne ko mace ya taso a cikin irin haka garin musulmi a ce bai san su ba, kamar yanzu misali shaga mu dinnan garin musulmi da go alhamdulillah, akwai abin da duk musulmi sun yi tarayya akan cewa sanin Allah ya yi umarni da a yi sallah, akwai sallah da sunanta azhar, akwai wata sunanta la'asar, duk sun san lokacin yin wannan sallah, sun san adadin rakoyin da yake, koda yana cikin tarikhul salat ya san haka, ya san kuma cewa ana nan in an zo Ramadana azumi yake farilla ne, ya san farillacin cewa aikin haji farilla ne, ya san haramun ne ka je kai mu'amala da matar da ba taka ba, ya san giya haramun ne, duk dan musulmi ya san wannan, ko da ba zai iya ja maka aida ta haramta zinubu ta haramta shan giya ba, ko ba zai kawo maka wa aikin salata zarafain nahari wa zulufan min al-layl, ko bai san wannan aya ba, ya san cewa sallah farilla ce, ya san cewa biye iyaye wajibi ne, kowa ya san haka, ko ba sai malami ba, abinda malami ya fifici wanda ba malami ba nan kawai shi zai iya kawo istidlal, zai iya taruwan ayoyi da hadisai da maganganu akan wannan in ya zo hudu ba akai, to wannan shake ce ma al-ilmu ittirari, wanda za a ba uzuri akan wannan kawai shine mutumin da ya taso a garin da ba musulmai ba, kamar ya taso a cikin kafirai cikin maguzawa, akwai su kuma inda ba su san musulunci ba, inda ba su san labarin addini ba, to akwai abubuwan da dama su ba su san halas bane ko haram, misali wata kila ba su san haramcin cin mushe ba, ba su san haramcin shan giya ba, ba su san haramcin auren mace fiye da hudu ba, da makamantansu. To irin wannan su ake tsona shine ilimi na farilla, ilimin sallah, ilimin tauhidi, ilimi mu na yattarari, fardu din kuma fardu ayn wa imma fardu kifayatin, so akwai kuma wata farilla da ake cewa fardu kifaya, sallah ta abin nan azhar al-asr maghriba isha fardu ayn ne, akwai kuma sallah wata ke fardu kifaya ita ce kamar sallar roƙon ruwa ko sallar janaza kamar yadda malamai suke fada. To a ilimi ma akwai haka. Akwai ilimin da fardu kifayatin ne, kamar mene ka himzil Qur'an, kamar haddace Al-Qur'ani. Idan aka samu su a cikin musulmi su haddace Al-Qur'ani, to sun dauke wa sauran zunubin haddace da su ba su ba. Amma da ba a haɗu duka garin shagamu a ce ba ruwan kowa da Al-Qur'ani, to da dukkaninmu mun zama wasu saban Allah. Dole a samu wasu wanda suka bada lokaci suna haddace Al-Qur'ani, suna haddatar da 'ya'yan musulmai shi. Wannan fardu kifayatin akan gama garin musulmi. Amma akan ɗaliban ilimi, mu ji wannan, akan ɗaliban ilimi da Al-Qur'ani ba fardu kifayatin ba ne, fardu ainihin. Yanda ka san English da Maths a masu son shiga university, ya kaga basic requirement ne akan kowane course ko, to duk wanda yake so ya yi ilimin musulunci ya sani cewa ba yi da wani option, dole sai ya haɗa Al-Qur'ani. Kuma sai ya ci gaba da karanta shi da aiki da shi da neman sanin ma'anarsa iya rayuwarsa, domin shi ne tushen ilimin addini. Amma albun musulmai gama garin mu amawa, to wanda ya ga zai iya ne zai yi. Kuma daraja ce da Allah yake fifita wanda ya ga dama da ita. Wata baiwa ce da wani ɗaukaka Allah zai ba bawansa. Allah ya ɗauki maganarsa gaba ɗaya ya kimsa ma a cikin zuciyarka. Wannan baiwa ce. Don haka musulunci aka ce a girmama ma'abocin Al-Qur'ani, a girmama mai furfura, a girmama dattawa, a girmama malamai. Don waɗannan duka mutane ne da Allah ya girmama su. Amma duk wanda ya ce shi ɗalibin ilimi ne, to ya san cewa hada Al-Qur'ani ga ɗalibin ilimi dole ne. Kuma ba wai hadda kawai ta a karanta shafi bayan shafi a gaban malamin hadda a baka certificate ba, a hadda ta sanin ma'ana da tadabburi da yawaita karanta shi da bibiyarsa da aiki da shi. Wal fara'idul waqi'a da'iman, da kuma sauran farillai waɗanda kullum ake gamuwa da su, ayyukan da ake yi kullum, irin ayyukan sallah, ayyukan tsarki, ayyukan ibada, to a samu wasu su san waɗannan fannonin, su san fiqhu na alula, fiqhu na tsarki, fiqhu na sallah, fiqhu na haila, fiqhun jana'iza, fiqhun azumi, a san waɗannan ilmomin, to ba dole bane sai kowa ya zama malami a kansu. In wasu suka zama malamai a kai, to sun wadaci sauran. Dama kuma wannan shine waki bai yiwa kowa ya zama malami. Wal manasik alwajiba, da kuma ayyukan ibada na zuwa aikin haji da umara sune almanasik, wanda suke wajibi. Wa ma'rifatul halal wal haram, da sanin hukunce-hukuncen halal da haram na kasuwanci, na mu'amala, na makwabtaka, na abinci, na abin sha, na sutura da sauransu. Wa nahu dhalika, da makamantan wannan. Wa huwa almuradu bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam in kana qalahu, yace kuma wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a zancen da aka danganta masa, inda gaske ne ya fada. Ya fada haka ne saboda hadisin akwai tababa game da ingancin sa. Shine hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi wato farilla ne akan kowane musulmi. To yana nufin wannan na farilla din. Wannan hadisi malam ya kawo shi da wannan abin nan tugaciyar, saboda akwai maganganu da yawa akan isnadinsa, babu wani isnadinsa kwaya ɗaya, sai dai zama cewa yana da wani abu na rauni. Al-Imam Ibn Majah ne ya rawaito shi a cikin sunan dinsa, amma dai wasu malamai suna ganin ingancinsa, kamar malamin su Zahabu shine Abul Hajjaj al-Mizzi. Abul Hajjaj Yusuf Ibn Zanki al-Mizzi yana cewa wannan hadisi inda turqahu tablughu rutbatal hasan. Hakanan wani malami wanda yake zaka iya cewa magaji ne ga shi Zahabu shine Al-Imam Ibn Hajar, wanda har addu'a yake Allah ya bashi ilimi irin na Al-Imam Zahabi. Ba su dai ba ya je kasar Makka ya sha ruwan zanzan, yana addu'a Allah ya bashi ilimi irin na Al-Imam Zahabi. Kuma daga baya yace alhamdulillah, yana ganin ya samu irin wannan ilimin, yace ina ma da cewa ne Allah ka bani ilimin da ya fana shi, da ya wuce shi kenan. Don dan adam haka yake, bayi da goshi kullum, almanhumani la yashbi'ani, masu hadama guda biyu ba sa goshi, da mai hadama akan karatu da mai hadama akan kudi ba sa goshi. Saboda haka hadisi ne wanda yake sahihi insha Allah. Al-Imam al-Mizzi ya kyautata shi, al-Imam al-Iraqi, hakanan al-Imam as-Suyuti, hakanan al-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin, Allah ya gafarta musu gaba kida. Amma banda karin lafazin wa muslima kawai, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, to muslimin din kuma ya wakilci namiji da mace amma faridun ala kulli muslimin wa muslima kamar yake cikin bugatu kulli muslim wannan wani kari ne wanda bai tabbata ba wallahu a'lam to kaga wannan shine abin da yake nufi neman ilimin farilla farilla da ta shafe ka shine wajibi a kanka hadisi abin da yake nufi kenan ina fata mun gane yace fa ma'anahu fil jumlati sahihun koda lafazin bai inganta ba to ma'anar ingantacciya ne wannan shine adalci malaman hadisi ma'anar ta inganta lafazin bai inganta ba a wurinsa ba zai rufa ido yace tunda yana buƙatar ma'anar zai inganta kawai to هو محمول على العلم اللازم لكل احد سرك علمي da ya shafi kowa wajibi ne ya san shi da abin da ya shafe ka sai ka san ilimin sa tauhidi ya shafi kowa dole kowa ya san ilimin sa salata ya shafi kowa dole kowa ya san ilimin sa larurar a haila da sauran jinan naki ya shafi mata to dole ne su mata su sani ba dole bane a kullum miji zaka tafi aikin haji to yanzu ya shafe ka dole ka sani kana da kunna zaka yi zakka yanzu ya shafe ka dole ka sani ina fata mun gane wannan zai godi fada mana wadannan wa fihi masail to game da ilimi na farilla akwai wasu ababan da ya kamata a tattauna na daya fa yajibu alal mar'i tasdiqu bi kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alal ijmal wajibi ne akan mutum ya gaskata duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a dunkule koda bai san su dalla dalla ba wajibi ne ka kudurta cewa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada kuma ya inganta daga gare shi to kai imani kar a same ka kana musulmi da irin wato gangancin nan na ƙaryata wani abu ko sanya shakka a cikin zuciyarka ko zuciyarki game da wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu musulmi ahlus sunna mu ƴan salafiyya mu ƴan izala muna imani da cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne a bisa ma'anar abin da yake nufi koda abin yafi karfin ilimin ko fahimtar mu ko ya saba da ra'ayi mu to mun yarda wannan shine ko ka ji a bakin mu ko baka ji ba mun yarda kawai wannan shine aqidar ahlus sunna wa ya taqidu dinul islam i'tiqadan jaziman kuma wajibi ne akan musulmi ya kudurce addinin musulunci kudurcewa ta gaske wato ya kudurce ingantacciyar aqida wanda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi abin yarda wajen Allah wala ya ta'ayyanu ala man salaja صدره بذلك تعلم شيء من الكلام بايا زما واجبي ga wanda kirjinsa yayi sanyi wato yana sanin duk abinda aka fada na ayoyi da hadisi game da sifatul lahi al khabariyya game da sifatul lahi al fi'liyya game da kiyama game da kabari game da tsayuwa a ainihin wato mahshar da abin da ya shafi ilahiyya ta gabaki daya abin da ya shafi tauhidi na rububiyya abin da ya shafi tauhidi na asma'u was sifat abin da ya shafi tauhidi na uluhiyya abin da ya shafi tauhidi na gaibiyat wanda duk yayi imani da waɗannan to ba dole bane sai ya je ya koyi wani abu min al-kalami na ilmul kalam abin da yake bi ilmul kalam shine wannan tauhidi na cikin Isa Guji da Baijuri da Ummul Barahin da kawaidi da ake cewa al-wujud wal kidam wal baqa wannan tauhidi na ilmul kalam a zamanin da ibnu al-imam az-zahabi yake raye shine tauhidin da ake takama da shi shine abinda malamai suke ji da shi a matsayin kololuwar ilimin sanin Allah tare da irin kurakuran da ke cikin shi saboda haka yake cewa kar ma ka je ka koya indai ka gamsu baka da wani shakka idan kuma ka samu shakka to wannan kuma sai ai maka addu'a ubangiji Allah ya shirye ka kai ta addu'a Allah ya kawo maka mafita saboda wannan tauhidi ba irin tauhidin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar bane ko malaman ma da suka fi shahara a ciki sun samu matsaloli sosai irin su Farabi irin su Fakhruddin Razi irin su Shahrustani da ire-iren su misali Imam Muhammad al-Ghazali waɗannan duka sun samu matsala sun kure tauhidin suka samu haira Allah ya gafarta musu wasu sun samu sun tuba sun bayyana wato dawo wasu daga rakiyan wannan tauhidi mai sarkakiya shine zaka ji ana cewa idan mutum yana sa tauhidi sai ya ce ba Allah to irin wannan tauhidi ne ba irin tauhidin karanta Qur'ani da hadisi da maganar magabata bane wala tahrirul adilla ba ruwanka da maganar tantance maganganu ai ta shiga ana fita ai ta irabi ana sharhi wannan ba ruwanka da shi amma dai kana ami وبهذا يقول الخلف والسلف وكل منصف إلا من شذ من المتكلمين wannan zancen cewa kada awam su kutsa cikin wadannan sarkakiyar ita ce maganar magabata da na bayan su da kuma duk wani mai adalci har cikin su masu yin ilimin al-kalam din yace in banda wanda suka fandare cikin su qala abu amr ibn salah al-imam abu amr ibn salahi wato al-imam Uthman ibn Abdurrahman Ash-Shahr Zuri kenan wanda zaka yi cewa kaka yake a ilimi ga su al-imam Zahabi rasuwar sa shekara ta 643 babban malamin Darul Hadith al-Ashrafiyya a kasar Dimashq da kuma kafinan Darul Hadith Salihiyya a kasar wato Falastinu mai littafin muqaddima ta ilmul hadith sananniya da fatawa Ibn Salah babban malami ne ba Shafi'i Allah ya gafarta masa shine yake cewa hadha ajma'a alayhi sadrul umma wa huwa madhhabul fuqaha wa man la usih min mutakallimi ashabina wannan ita ce fatawar malaman farkon wannan al'umma da kuma mazahibu na fiqhu da kuma wadanda ba zan iya kididdige ba cikin malaman mu na mazhabin Shafi'iyya wanda suke bin ilmul kalam wato su ma duka sun yi horo da cewa kada mutum ya kutsa cikin wannan ilimi na ilmul kalam baya cikin abin da ya kamata ku kutsa cikin sa malam yace mas'alatu ga wata mas'ala ta biyu kenan idza aslama ahlu nahiyatin min biladil kufri idan wasu mutane a wani yanki na kafirai suka musulunta ta ayyana alaihim ta'allumu usuli alwajibati wal muharramati allati tawatarat ya zama dole akan su su tashi su koyi ilimin abinda yake na dole akan su na tsarki tun daga wankan shiga musulunci da wankan janaba da wankan haila da alula da taimama da sallah da sauransu wannan ya zama dole da zaran sun musulunta su koya ba daidai bane a je a musuluntar da wasu mutane a ba su kalmar shahada kawai a yada su a social media kuma a watsa a ba su waje ba daidai bane dole a san yanda za a yi a ci gaba da karantar da su addini ko dai a zonar da wani a can inda suke koya musu ko a taho da wasu su zo su koya ko kuma dai a san yanda za a yi ko a ba su wato pamphlets da videos da sauran abin da zai musu isti'ana za su yi isti'ana da shi wajen ganin sun koyi akalla matakin farko na addini wanda watin zai zama cewa kuna yana bulletin kuma ba ni shi mutum ba yana bulletin daga can a matakin farko na ilimin addini wajibi ne gare su shin sun musulunta ne a gaba ɗayan su ko da yawan su ko ko mutum ɗaya ne ya musulunta wannan shi yasa zaka ga mutane sun musulunta daga baya kuma a ji labarin sun sake komawa kafirci saboda musulmai sun musulunta da su ba su koya musu komai ba abin kawai ya zama kawai kamar wani biki kamar wani celebration wannan kurakuran Allah ya sa mu gyara da mu da sauran yan uwa masu da'awa wajen kulawa da ainihin wato musuluncin wanda suka musulunta cikin mutane malam yace wa li hadha idza zana hadha aw shariba aw saraka jahilan urifa wa lam ya'tham shi yasa irin wannan mutumin da yake sabon musulunta bayan ya musulunta bai san ko bai a musulunci ba sai je zina ko ya sha giya ko ya sata ba tare da ya san hukuncin haka ba to abin da za a yi mishi sai a sanar da shi hukuncin ba za a hukunta shi ba wa hal yu'azzaru aw yufa anhu aw yuhaddu shin za a yi mishi ta'ziri alƙali ya mishi wani horo ko ku za a kyale shi tafi haka nan ya ci banza ko ku za a yi mai haddin zina ko shan giya ko sata misali ko kazafi fihi niza'un bainal ulama malamai suna da jayayya da tattaunawa akan wannan malamai sun saba game da haka saboda musulunci jahilci na iya zama uzuri mu kiyaye jahilcin kasancewa abu haramun a musulunci na iya zama uzuri amma jahiltar punishment din da ke biyu baya baya zama uzuri misali mutum ya san sata haramci amma bai san an yi sata yake hannu ake yi ba to wannan ba uzuri bane amma ya dauka cewa sata ba a hana ba kamar yadda a ga mutum ya sata an sa a jarabawa wannan yayi ne shi wallahi malam so nake na kwaba kawai kage wannan cewa wannan jahila ce wata sata ansa baki ba ka wannan ce haba malan dan Allah ka bannin kwafi to wannan za ya ba ta uzuri a ce to kake saki saboda sabo zuwa ce a makarantar go wata gida ba ta bayin orientation ta ji haka ba to amma kaga azu kan bature babu wannan uzurin suna cewa ignorance of law is not an excuse amma musulunci uzuri ne shi sa kalla hadisin wancan da yace yabo yace yayi zina annabi yace ka san abin da yake kira da yace na san ataitu minha ma ya'ti rajulu min imra'ati yace nayi abin da mijin aure yake yi da matar sa kaga ya san me yayi zina saboda ba bai uzuri ba amma jibu haka nan jibu hadisin wanda yafi tsari a masallaci din hadisin ba kawai yafi tsari a masallaci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi ya gama a zuba ruwa wani dan Madina da bai san hukunci ba kaga ba zai da ya san hukuncin haka bai sai wannan abin ya kawai a ce a mai uzuri ba dole za a mai tankiya to saboda haka idan mutum sabon musulunta ne bai san abu ba yayi laifi to abin da ya kamata sai a sanashe shi al-Imam Ibn al-Qayyim ya tattauna kan wannan mas'ala a cikin Zadul Ma'ad da Sheikhul Allama Uthaymeen a cikin Zadul Mustaqbal a cikin sharhi Zadul Mustaqbal wallahu a'lam wa zahiru رد الحد عنه بخلاف الناشي abin da yake zahiri shine a akwai mai da haddin ya kamata irin error substitute nan sun ga yake da wannan hukunci mutum ya bayar mota shi daga kauye bai san hukuncin ya titinan birni ko ina fitullu kala kala da zane akan titi da ya taka sai yayi ne shi ko bai san a titin kauye babu wadannan lambobin da sauransu ya kamata su ba mutane uzuri sun ga lambar kauye su ce to je ka saki amma ai nan ne ma suka samu gara ko da sun gama baka sani ba shikenan ka kwana ciki Allah ya kyauta yace wa zahiru abinda yafi dacewa radul haddi an ba za a yi masa haddi ba bi khilafin nashi da sabanin wanda yake ya taso baina azhuril muslimina mutum ya taso a garin musulmai al mudda'il jahala sai a kama shi da laifi sai ya ce ai shi bai san kaza laifi bane bit tahrim yace bai san haramun bane lam nusaddiquhu wannan ba za a gaskata shi ba wa nahuddu kuma za a yi masa haddi ba za a kyale shi ba mas'alatu bana yace gaba ta uku man marida qalbuhu bi shukukin wa wasawisa la tazulu illa bi su'ali ahli al-ilmi falyata'allam min al-haqqi ma yadfa'u dhalika anhu wanda watin ya bari wasu wasi da shakka ta shiga cikin zuciyarsa ta irin waɗannan tambayoyin da suka shafi al-asma'u was-sifat da suka shafi wato ubangiji da siffofinsa da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan to wannan babu laifi ya karanci gwargwadon abin da zai tunkuɗe masa shubha ya dawo da shi kan gaskiya misali mutum ne dan musulmi ya je ƙasar turawa karatun boko irin na zamanin da yake ya tafi Russia ko Ukraine ko China ko Cyprus ya je hada wasu gaggan kabirai maguzawa wanda ba su yarda da Allah ba sun same shakka akan Allah ya dawo ya zama wani shi la mu'minun musaddiqun wala kafirun mukaddib akwai ayi musulmi da yawa yanzu haka dama suna ƙaryata samuwar ubangiji to wannan babu laifi ya karanta irin wannan tattaunawa ta kokarin kafa hujja akan samuwa Allah yadda ake yi da kafirai a kafa musu hujja ba wai za a yi ta kawo ayoyi bane a yi ta kawo maganganu na fikira da falsafa to ba da yake ya karanta wannan dan ya dawo cikin imaninsa ina fata mun gane wannan amma kai da kai da Allah baka bukata ta kanta wannan tattaunawar yace wala yum'in shi ma kada ya zurfafa kai ya je garin zurfafawa kuma ya halaka kamar yadda faru da wasu manyan malamai daga cikin wanda muka yi ishara a baya ya ce bi khilal wa aktharu adwiyatihi al-ibtiqa'u ila Allah wal istighathatu bi mafi girman maganin da zai samu fiye da wancan karatun shine ya nuna buƙatuwarsa zuwa ga Allah kuma ya nemi taimakon Allah fal yukarril hadha ad-du'a wal yukthir minhu ya yawaita yin wannan addu'a da za a ambata yi ta maimaita ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a a cikin bude sallarsa du'a ul istifta yakan karanta fadin sa اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل منزل التوراة والإنجيل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الدعاء تبتت شياتنا تكين صيو مسلم عائشة رضي الله عنها تبعد لبارن شاء من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ندري إن زي فار صلى دري ينا بوئت دونا الدعاء يتي اللهم رب جبرائيل يا الله أبنجي ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل يا الله أبنجي ملائكة ميكائيل وإسرافيل أتككي رواية فاطر السماوات الله وندي كركن سمي عالم الغيب والشهادة الله مثلا أبندك بويد نسرري أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا الله كككي وكوشي تبقانم باينك أكن أبندسك إساباني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا الله أنا روكوانك كأغجيني كشري الشيني izuwa ga abin da yake shine alkhairi gaskiya cikin abin da aka yi sabani innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lalle kai ne mai shirye da wanda ka so zuwa ga tafarki bane da shi to ana so mutum ya yi wa tayin wannan addu'a sawabun kana cikin dimuwa ko baka ciki shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan ya karantar da mu ba wai dan shi yana cikin wata dimuwa ba shi yana wa innaka la ala siratin mustaqim kai kana kan tamarki ba dai dace to sai ka yawaita wannan addu'a ta fiye maka komai fiye da wato wancan karance karance wal yuhaddid at-tauba wal yujaddid at-taubata wal istighala wal istighfara kuma ka yawaita tuba da kuma istighfari wannan abun guda biyu din suka hadu to kowanne idan jitama aftaraka wa idan aftaraka jitama akwai abun da idan sun hadu sai kowanne ya zaman kansa in kuma dayan su yabo sai wake ci dayan kamar musulunci da imani aka ce musulunci da imani wuri guda kowane da baki amma aka ce musulunci kadai ya shafi imani aka ce imani kadai ya shafi musulunci haka aka ce tauhidi da aqida idan jama'a aftaraka wa idan aftaraka jama'a idan ga Hassan da Hussein kuwa sai a musulunci shi idan ko dayan su na nan daya baya nan to kai kira shi da Hassan sai ya ansa kai kira shi da Hussein ba sai ya ansa ko mun gane ba zai ce maka ai ba ni bane haka suke saboda yaudara ko muna da wasu asar da Hussein haka lokacin muna karantawa a Hayat Islam ni ba na daga musu kafa saboda mu ga mai yaudara ne hatta biro sai kowa ya soka shi a daidai inda ɗayan ya soka don wani maka laifi sai yace maka ba shi bane kuma shi ne to duk wanda na kama kawai shi ne ba ruwa na da ba kai bane kun ba kai bane ka kira ɗayan kawai dan Allah ya tashi kama su da suka girma sai ɗaya ya gimu ɗaya bai ba wallahi haka suka yi dan ya sai za su ji ne wahala wasu wasu yara ne usabi mai wadara ba Allah ya gafarta musu to abin da ake nufi da at-tauba shine daina yin zunubin gaba daya nadama da daina yin zunubin shine at-tauba illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yatubullahu alaihim abin da ake nufi da al-istighfar shine furta neman gafarar zunuban baya da baki da nadamar abin da ka aikata kamar yadda muka faɗa jiya cewa astaghfirullah kana nema Allah ya suturta maka zunubin nan kada ma mutane su san kai balantana sai maka kallon mutumin banza sannan kuma an je lahira ya gafarta maka nan ma a lahiran kamar yadda manzo Allah sai ya faɗa cikin hadisi muslim in Allah ya so ka da gafara zai sa ka a daka daga shi sai kai ya gaya maka cewa kai kaza kai kaza kai kaza annabi yace hatta idza ra'a an qad halak hazi mutum ya dauka cewa ya halaka sai Allah yace karka damu na rufa maka sai a duniya kuma anan ma na gafarta maka tafi aljanna ubangiji Allah gafarta maka to wannan shine istighfari kenan shi bai shafi na gaba da zai zo ba amma tuba ta shafi na gaba sannan istighfari wasu suka ce istighfari shine abin da ya shafi zunubin da kai na aqida shine istighfari tuba kuma abin da shafi zunubin da kai na aiki shine tuba wasu kuma suka ce a'a wato abinda ake nufi da tuba shine wanda kai iyaka gaskatawarka shine tuba istighfari kuma wanda akwai chance din zaka saki shi sa kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah ya ce a hadisin kudusi da za ku daina istighfari da na dalka ke kuna zo da masu yin istighfari saboda su masu istighfari sune waɗanda sun tuba din amma kuma dan adanci da zai bar su ba shedan ba zai bar su ba so da kake su mutane su yi ta istighfari Allah ka gafarta mana to abin da ake so sai ka yawaita tuba da istighfari ko ma dai me ma'anar su ka dai yawaita yi wato ka yawaita nadama akan zulubanka ka yawaita jaddada niyyar cewa ba zan sake ba sannan kuma ka dinga furtawa da bakin ka cewa Allah na tuba ka yafi Allah ka gafarta min zulubaina Allah ka rufa min asiri na lahira ya Allah ka kama min da wannan laifuka ya Allah in baka gafarta min ba na shiga uku ya Allah ka tayi cikin dare da rana da safiya da maraici a bayan salloli a koda yaushe bakin ka kada ya bushe da yawan istighfari wal yas'al Allah ta'ala al yaqina wal afiyata kuma ya roki Allah ya bashi yaqini Allah ya sa ya zama mai gaskata Allah da kuma wato Allah ya bashi lafiyar imani fa innahu insha Allah la yanqadi anhu ayyamun illa wa qad ufiya insha Allah ta'ala min maradihi wa salima lahu tauhidu idan mutum yana tayin wannan ya ta addu'a yana tuba yana istighfari yana neman gafara Allah yana addu'a Allah ya bashi yaqini to ba za a wuce kwanaki ba Allah zai bashi lafiya ya warkar da shi tauhidin shi ya dawo lafiya lo wastaraha min ad-dukhul fi ilmi al-kalam ya zama ya hutashe shi Allah ya hutashe shi daga shiga cikin wancan sarkakiya na ilmul kalam allazi wallahi al-azim ta'allumuhu laradun ladarun ladarun da'ihi muwalladun lahu adwa'un adidatu rubbama qatalatu zabi yace wanda shi ilmul kalam na rantse muku da Allah ta'allumu koyan shi ladaru lidar'i da'ihi wai dan a tunkuɗe cutarsa kaje kana koyansa wai dan ka tunkuɗe cutarsa muwallidun lahu adwa'un adida zai haifa maka da wasu cutuka da yawa ta'allumu to yin ilmul kalam lidar'i da'ihi dan ya zama rigakafin ciwon da ke cikinsa muwallidun lahu zai haifar maka adwa'un adida wasu cututtuka kawo ko magani ne aka ce in ka sha shi yana da side effect sai a ce ka hakura mace na da rashin lafiya ce tana da ciki ko mutum yana da rashin lafiya ce yana da hawan jini ko yana da ciwo kaza sai a ce to ya hakura da shan wannan maganin saboda ya fi mishi da matsala fiye da wancan saboda abin da ake ce ma wato ihtimalu adnal dararaini ko yawa za a tsayu a kan na ƙasa wannan zahabi yana faɗa ne saboda ya ga abin da ya faru da malamai da yawa imamu zahabi da ya ka samu wani mutum kwaya ɗaya a zamanin da yake rayuwa wanda ya kashi sanin tarihin malamai da al'ummomi kamar yadda ɗalibinsa Sulki yake cewa ya ce malaminmu zahabi yadda ka san an tara mishi mutanen duniya a gabansa an tashe su daga kabarinsa ga baki ɗaya kuma sai aka manna wa kowa laban kowa sai aka manna mai gidan shi wannan shine wani dan wani mutumin gari kaza shine wani wani ya bi su ya gani duka sai ta tarata gidan gaba dai kawai rubuta irin yadda ya san mutane sai da tarihin Fakhruddin Razi yake cewa Al-Fakhruddin Razi ya daga cikin malamai da suke kokarin bari su sha ilmul kalam wai dan su gyara shi yace da ya kwankwada sai bai iya amayar da shi ba yace falam yastati an yukhrijahu ya kasa fitar da shi ya riga ya kwankwada baka samun wato kusashen kashi kace bari ka wanke shi ka wanke dattin da ya magalkale masa ya koma yadda yake sabo sanda aka yi shi ai in aka yi kashi a waje misali kasa da kura da komai ta magalkale masa ko sai kana da buƙatar wannan kashin ka gan shi daga ci to bari ka wanke shi yadda zai koma fes zai yi ba shi yiwa a wanke kashi a daura kashi ba wuce yace ko a bata igiya to wannan kenan saboda haka da kaje kana koya da sunan wai ka san matsalar shi gara kai ta addu'a Allah ya shirye shi ka balla ta kau kasaratu shukuki wa shubahi illa liman ishtagala bi ilmi al-kalam wa al-hikam babu wanda yake san wannan shugoyin sai wanda ya shagala da irin wannan ilimi wata tsohuwa a garin Laisabur tana kada tana yin kadi irin na zaran auduga sai aka zo aka ba da labari aka ce ga wani babban malami shine dai wancan Al-Fakhruddin Razi Allah ya gafarta mai an yi bakon malami a garin zai ba da wata muhadara ya ce zai faɗi hujjoji dubu da cewa lallai akwai Allah
sai tsohuwa tana kalan da take cewa da a ce babu shakka guda dubu a zuciyarsa da bai nemi hujja dubu ba. Wato babu wanda yake neman irin wannan hujjojin sai wanda yake da shakka. Wanda zaka ji a ce maka to yanzu in an ce akwai Allah to ya kenan, in an ce Allah yana saukowa to ai saman da yake saukowa wa yake bari a can, duk wanda masu shakka ne da ka ji haka sun yana da shakka. To sai a ce mai addu'a Ubangiji Allah ya gafarta mishi ya yafe mishi, ko kuma kamar yadda za a ce a danne shi a mai rukuya a karanta mai ayatul kursi a dantake shi Allah akwai aljani a cikin jikin shi. Allah ya kyauta. Yace fadawa'u hadhihi ramyu hadhihi al-ashya'il muhlika, waraka kawai shine kai watsi da ilmul kalam da ire-iren su, wal irabu anha bil kulliya, da kauda kai daga barin su, wal ikbalu ala kathratit tilawati was salati wad du'a'i wal khawfi, sannan ka fuskanci yawan karatun alqur'ani da yawan sallah da addu'a da jin tsoron Allah, kamar yadda ibnu juwayni yayi da karshen al'amari zama kawai ya ta karatu alqur'ani da karanta hadisan sahih bukhari, yayi ta neman gafara Allah ya cika yana rungumar sahih bukhari. Malam yace fa ana zaimu lahu bi an yakhlusa lahu tauhiduhu wa yu'afihi maulahu, ni na lamince ma wanda ya lazimci karatun alqur'ani da sallah da addu'a da tsoron Allah, Allah zai tsare masa tauhidinsa kuma ya warkar da shi daga duk cutar da ke damun sa ta imani. Wallahu musta'an. Wa in lam yasta'mil hadha ad-dawa, idan mutum bai aiki da wannan warakar da na faɗa ba, wadawad da'a bid-da'i, yaje yana neman warkar da cuta da wata cutar, wagarika fil awdiyati, yaje ya kutsa cikin fagen, ya kutsa cikin kwazazzaban na al'ara na zantuttuka, wal uqul, da tunanin mutane, fa kad yaslamu, to yana iya tsira da imaninsa, wa kad yahlaku, yana kuma iya halaka fa, wa kad yata'allalu, ko kuma ya kamu da cutar ajali ila an ya mutu, har ya mutu. Akwai wanda ko mutum sai ya mutu a bara tsarin, to wai ya mutu ma musulmi ko arni ai ne sallah ko ba za a yi ba, sai a ce saboda a wani lokaci ba yana fadin ba Allah, ko ba a ga ya dawo yana cewa da Allah nan ba, amma dai maganganun shi suna karo da juna, za ga wannan ya zama muta'allil. Wani kuma yana iya karanta kuma ya fita lafiya, akwai su yan kaɗan, wani kuma mafi yawa halaka suke. Allah ka tsare mu daga halaka. Mas'alatul malam ya ce ga wata mas'ala haƙiƙa, ita ce ta hudu kenan ko ta biyar. Ta biyar, wa min fardil ilmi, daga cikin farillar ilimi da kake farilla akan ba kowa ba, farilla akan wasu mutane, ma'rifatu dhil mali kayfa yuzakki, ma'abocin dukiya mai wadata da kuɗin sa suka kai nisabi, ko dabbobin sa suka kai nisabi, ko amfanin gonan sa ya kai nisabi, to wa farilla ne akan sa ya san nawa ne nisabin zakka, nawa za a fitar, wa za a ba, yaushe kamata a fitar, wa kaifa yahujju, kuma wajibi ne ya san yadda ake aikin hajji, wanda yake da kudin zuwa aikin hajji wajibi ne ya sani, ya je koya dan ya sauke farilla, wa nahu zalika, da makamancin waɗannan. Kawai mutumin da ya tashi yin aure, to wajibi ne ya san ya ake zama da mace, wanda ya tashi yin tabiyu wajibi ne ya san ya ake halacci tsakanin mata, wanda za ta yi aure wajibi ne ta san ya ake yin aure, ba kawai sai an je a yi ta shiri ta da shirme, sai kuma a koma ana tambaya a yan police hide my ID, ce wallahi ni ce na yi aure ban san komai ba, ko dan Allah ya aiki ni da miji ne in ya yi fushi, ba ku ke zuwa kuna tambaya a police hide my ID ba, to na shashanci ne da ma da yankon su baki amsa waɗannan su ci gaba da zolayyaki, kuma a dinga zolayyaki su ƙara rudaki. Ta ya kamata malamai islamiyya su san wannan, su dinga koya ma 'yan mata da samari da za su yi aure jawabi akan abin da ya shafi zaman aure. To haka nan wanda zai kama wata sana'a, ya kamata ya san yaya ake yin sana'ar, kamar zai shiga wani kasuwanci ya san meye kwance-kwancen musulunci a kansa, za ka je ka koyi aikin likita ka san meye musulunci ya faɗa game da aikin likita, dokokin da suka shafi musulunci na aikin likita, za ka shiga aikin ɗan sanda haka, za ka shiga aikin soja haka, duk yana da muhimmanci ku san wannan, za ka shiga sana'ar sai da abinci, ko za ka fara adashi irin na kati din nan, ko za ka shiga crypto ko su dai amma yin crypto ba sa san malami su sa masa baki, shi ne matsalar su. Da malami ya magana su ce yana magana akan jahilci, dama wannan zamanin yana da ban mamaki.
wai jahilai su suke ga malamai ga abin da za ku shiga ga wanda ba za ku shiga ba ga wanda muka yadda maganar ku akai ga wanda ba mu yadda ba da sun rikice kuma su zace ya kamata malamai su sa baki akan abu kaza wannan zamani da malaman mamaki yake Allah ta tsare mu yace fa hadha yajibu ala hadha wannan ilimin ya wajaba akan irin wannan mutumin ta'allumuhu duna almiskin banda fatarare banda talaka wanda ba yi da komai shine almiskin anan wa kadhalika yajibu ala tajiri ma'rifatu ma yahillu min albay'i wa ma yahrum haka nan wanda zai shiga kasuwa ya fara kasuwanci to wajibi ne ya san abin da ya halasta da wanda ya haramta na nau'in mu'amala musamman a wannan zamanin da mu'amaloli na kasuwanci suka yi yawa musamman ga sunan wadannan e-commerce din e-businesses e kaza sai da data sai da me yake ce musu yan status masu pre-order pre-wane ne ga sunan sun yi yawa wajibi ne a san ku ce ku san musulunci gaba da su ba wai sai in an shiga cikin rikici a zo a takurawa malamai a ce sai sun kawo mafita ba bi khilafi alladhi la sababa lahu wanda ba ruwan shi da abun ba abun da ya dame shi wanda baya crypto ya ruwan shi da wacce ce ta fashi wacce ce za ta fashi wata ta fashi ba a samu ba wannan an samu ba ruwan wanda baya yi yanzu kamar ni tunda ba na yi wala ban san yadda ake abu ba ko ba na so in sani ban damu ba misali ko in ba ka da kuɗi yanzu ni daban da kuɗin zakka ni ban san nawa ne da samun zakka ba in ka buga min waya ka ce algawa ta wani nawa ne da samun zakka sai in ce ka tambayi yan canji ban san jingwal su suka san misali faruwa na da canjin dala ko fan ba abin da ya dame ni da shi Allah ya samu gama lafiya ran da na samu kuɗin zakka na sani amin yace bi khilafi alladhi la sababa lahu fa ya'rifu at-tajiru wal muzakki wal hajj min dhalika ma la budda min wanda yake wato mai kuɗi dan kasuwa da mai yin zakka da alhaji mai niyya aikin haji wajibi ne su haka musamman da ba masu tafiya aikin haji kuma alhazai tana da tsare-tsare na koyawa mutane aikin haji da sauransu amma mutane ba sa zuwa sai a zo a yi bitar ba su zo ba sai kuma an tafi aikin hajin su rude jama'a wannan ai asara ce ka biya makudan miliyoyi yanzu wajen miliyan goma ake labari ko kuma ka je baka iya ba ko ka biya baba ka ku tafi tare ku je ku ta shiririta sai kaga mutum ya ce yayi umara sau kaza amma bai san ma me yake ba ran da aka je ya hadu da wadanda suka san yaya ake sai ka je da kanshi yana ba da labarin cewa ashe da duka shirme kawai yake ko mutum ya je ya biya kuɗi a tafi da shi bai arafa ba wani bai yi tawaful qudubi ba wani bai yi sa'ayi ba wadannan rukunnan bai yi su ba ko a ziga shi ya an shi kuɗin shi na hadaya ya ki yankawa kuma yana da shi ya ce wai shi azumi zai aikin hajjin dai gaba daya a riki-riki tashi a lalata shi in bacin Allah ya yi alkawarin sai ya kunyata shaitan ranar arafa ai da asarar cire mutane yawa zama amma dai yana da kyau mutum ya tsaya yadda annabi ya ce kudu anni manasikakum kamar yadda ya ce yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli mai kyau kawai shine kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kuma sai an koya to ashe kamata yayi yanzu annan yankin namu ko kuma ko a ina ne idan ni da wana mu uku mu biyar mun iya biyan kudin aikin haji ko umara ya kamata sai mu samu malamin da ke koyar da mu ce malam eh kai ma za mu tafi tare da kai mu biya mishi kudi tun anan yayi mana theory yayi mana bayanin yadda ake yi a cikin kudin mu ne bawashi ya ce gare da kudin sa sai insha Allah haula ko kafa dubu yake so ko ya koya mana a cikin sifatul hajji za a yi ne a cikin risala ne wata yan karamar hand out ne za a yi ya je koya mana mu iya idan an je kuma a aikace tun daga zulhulaifa ko tun daga ina ne ya ce mana to kaza za ku nan ma kaza za a yi har zuwa aski na umara ko har zuwa barin mina na aikin hajji bai kamata mu biya miliyan goma mai asara amma za mu iya ƙara miliyan bibbi mu biyar mu haɗa a biya wa malam ba shi ba ya soke farilla kuma ya koya mana ƙasashen da suka samu da suke haka suke zama duk tawaggar da ka gani daga Indonesia daga Bangladesh daga Iraki daga Suriya za ka gan su da malamansu ko malamansu mu kuma mangwaron cewa take ɗaukan hayar malamai amma sai a nemi su a rasa wasu sun tafi mitin wasu sun tafi kasuwa a Jidda babu sharif sun tafi siyayya za su ƙara aure wasu kuma kawai su ma sun zama gama garin alhazai kawai suna tara gaita su ma dan ba su iya ba saboda za a zo ga ɗaukan malaman alfarma ce an ce wani rubulwa na kawo kandidatinka me ya kawai kawo malami na garin sai dago su rike shi baban matar shi, baban matar shi kuma jahili ne irina shikenan, kuma shi ma kawai ya zama alhaji ga magari Najeriya kenan, da ma kasa mai ban mamaki, Allah ya kyauta. So da ka za ku yi wa kanku wannan arrangement din ba sai kun jira na gwamnati ba, dama duka arrangement din mu yanzu ai ba ma jira na gwamnati, yanzu wannan hasken ba generator ba ne, kowa a gidan shi ba shi ke katanga ba, ƴaƴan mu su je private school, duk muke wa kanmu waɗannan mu je private hospital, to ibadar mu ma haka, mu muke gina masallatin mu gwamnati gina ba, to haka ya kamata ibadar aikin haji particularly me mata irin wannan wato tanadin. So da haka wajibi ne mutum ya san abin da zai iya je maka, ba ya je ta duduru kawai yana yawo yana bin da inda ga mutane da fararen kaya kawai zai bi su kawai, wasu ma hada su bi ka dayanci, Allah ya kyauta. Mas'alatun matsala ta gaba, kila yace malamai sun ce ta'allumu adillatil qiblati fardun fardu ainin kalwudu, sanin ina ne alqibla, ina ne gabas, farilla ce akan kowane musulmi, inji wasu malamai. Amma ya ce kila saboda bai yadda ba, wal asahu magana mafi inganci cewa la yajibu li adamil hajati ilayhi galiban, ba wajibi ba ne, saboda a mafi yawan lokuta ba ka buƙatar wannan ilimin, duk garin da ka je ga masallatai nan da ka gan su ka san nan ne alƙibla, kamar sanin lokacin sallah ba dole ba ne ka san yaushe rana take zawali, yaushe ne inuwa take wuce tsayin mutum, yaushe ne take faduwa, yaushe baki ke wuya, ba dole ba ne, ladani ya wakilce ka a nan, ba dole ba ne ka san lokacin da ya kamata a fara sahur, lokacin da ya kamata a gaba, nan ma ladan ya wakilce ka, amma in ka sani to shi ya fi, to haka ba dole ba ne ka san alƙibla, don inda ka je garin musulmi za ka ga alƙibla, za ka ga masallatai, za ka ga hasumiyoyi da sauransu, kuma da ka tambaya ma za a gaya ma. Sai dai in larura ta kai ka wani garin arna, ko ka je ka kwana a wani hotel na arna inda babu alƙibla, to shi kenan, nan kuma sai ka yi ijtihadinka kamar yadda ya zo a cikin karatu, ko kuma ka yi isti'ana da compass na wayoyin nan na zamani suna nunawa, ko don ka gane inda za ka kalla ka yi sallah, Allah ya kyauta. Don na ganin bari mu juya recording a nan, saboda kai ya wuce awa zai ba da iskariya sosai insha Allah. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.